Sauti na ɗaya, bayani kan siyasa da yake zo muku daga cibiyarmu ta Haidar Center for Islamic Propagation. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Siyasa shine aikin mai siyasa. Tafiyar da al'amuran bayi aiki ne na mai tafi da al'amuran bayi. Jagora yana shugabantar al'ummarsa. Duk wani jumla, duk wata kalma da take kewayawa da bincike game da hukuma, da tafiyar da al'amuran mutane, da juya al'amuransu, shi ne ake cewa siyasa. Siyasa wani abu ne na hankali da tunani. Asali a cikin siyasa da hukuncin hankali da shari'a shi ne an halicci kowane mutum ɗa mai zaman kansa, ba wani mai salladuwa a kansa da gudanar da al'amuransa, sarrafa sha'anoninsa da dukiyarsa da rayuwarsa ba da izininsa ba shishigi ne. Kuma bambancin mutane a ilimi da hankali da ƙarfi baya wajabta mutum ya zamanto shi ne shugaban wani mutum, da cewa dole ya sallama wa jagorancinsa. Wannan asasi shi ne fatakin farko, la takun abda gairik wa kad ja'alaka Allahu hurran. Imam Ali na cewa kada ka zama bawan waninka alhali Allah ya sa ka da. Wanda ya zo a Najil Balaga, sharhin Muhammad Abdu, shafi na uku, ko kuma in ce a juz'i na uku, shafi na 57. Amma a sharhin Salih, shafi na 401. Da wannan za mu ga cewa ashe kenan mutum a kan kansa ba mai iko ya wilaya a kansa, ba mai iko mai sarrafa shi da shugabancinsa. Dukkaninsu halitta Allah ne, kuma Allah ne kawai yake da haƙƙi ya tasarrufi a dukkan sha'anoninsu. Shi ne masani da maslaha addininsu, duniyarsu, da kafinsu, da yanzu, da nan gabaɗinsu. Kuma duk ilimin mutum ba zai iya mamaye sani da dukkan maslahohin mutane ba. Halitta da umarni a cikin lamari dinna Allah ne, dole arsuna masa gaba ɗaya kaf a cikin komai. Wannan shine hukuncin hankali da shari'a. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin, kamar yadda za a cikin suratul an'am aya ta 57. Hukunci kawai na Allah ne, babu wani mai hukunci sai shi. Shi ne yake iya sanin gaskiya, ya ba da labarin gaskiya, ya yi umarni da gaskiya, kuma shi ne san dalla-dallan wannan. Shi ne ma'abocin ni'ima, shi ne za a godewa, kuma shi ne zai nuna yadda za a gode masa. Shi ne wanda yake da sulɗa da ƙarfi, wanda yake dole arsuna masa. Amma duk da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanya sulta da iko na wilaya hannun wasu mutane akan mutane, ya kuma zaɓi waɗannan mutanen da za su yi shugabanci da kansa. Wannan kuma saboda maslahan mutum da bukatunsa na dole a yi tarayya a cikin al'amari guda ɗaya. Ba zai yi ba al'umma ta zauna ba hukuma, dole ne a samu hukuma. Wannan hukuma ɗin ko dai ta Allah ko ta mutane, hukuma ɗin ko dai ta adalci ko ta zalunci. Imam Al-Har Ilayo yana faɗa a cikin littafin nan Al-Gurar wad-Durar, juz'i na 6, shafi na 236, walin zalumun ghashum khairun min fitnatin tadum. A samu sarki azzalimi mai danniya ya fiye zamanto a sauna cikin fitina da wumammiya, fitina dawwammiya shine mai rashin hukuma, rashin wanda zai tsawata, rashin wanda zai rike al'amura a cikin mutane. Ubangiji ya sanya mutane su zauna lalle karkashin hukuma. Hukuma ita ce ni'imar su, ita ce tsiran su, ita ce girman su, ita ce kariyar su da kimar su. Dukan sa ne ya sanya shugabanci a hannun wasu mutane da ya zaba. Ya zo a cikin Sahih Muslim juz'i na 3, hadisi na 1471, kanat banu Isra'il tasusuhum al-anbiya. Bani Isra'il annabawa ne suke jagorantar su. Duk sanda kullama halaka nabiyun khalafahu nabi, duk sanda wani annabi ya wafati ya rasu, sai wani annabi ya mai ya maye gurbin sa. Wa innahu la nabiyya ba'di, ko ba annabi bayana. Wasa takunu khulafa fataksur, za ku samu halifofi sai su yawaita. Bincike kan siyasa yana da muhimmanci, saboda akwai asasai daban-daban, kuma wannan asasai da duniya take ta dora a kansa. Asasi ne na hankali, wasu kuma asasi ne na shari'a. Bincike akan su muhimmi ne sosai, domin mu ga menene za mu iya bahasi akan su. Na farko, akwai asalin hukumar mutum akan makomarsa. Musulunci yana ganin cewa mutum shine yake rike da makomarsa. Babu tilas hatta addini, ba yadda tilas mutum ba addini, haka ma sauran rayuwarsa gaba daya. A wannan shekaru ko kuma wannan zamani, za mu ga akwai tsarin zabe wanda mutum da kansa zai zabi makomarsa. Asali na biyu, akwai asalin yancin dan adam, wanda yake a cikin wannan yanci nasa yana da haƙƙin zabin abin da yake so, yana da haƙƙin ra'ayi, yana da haƙƙin bayyanar da tunaninsa da ra'ayinsa, yana da haƙƙin zaɓar addinin da yake so. Akwai asalin kuma cewa dole wanda zai jagora ya zamanto shi ne mutumin da ya fi maslaha, mafi adalci, mafi sanin menene za a yi, me ya kamata a bari, wani mataki ya kamata a ɗauka, me mafita. Asali na hudu, neman tabbatar da adalci. Asali na biyar, neman tabbatar da haƙƙi da kare haƙƙin ɗan adam. A musulunci ya sanya umarni da kyakkyawa da hani da mummuna karkashin wannan asasi. Asali na shida, doka ta zamanto ita ce take iko. Asali na bakwai, mutuncin mutum da kare shi. Asali na takwas, asalin shura da shawara tsakanin al'umma. Asali na tara, taimako tsakanin mutane da tarayya a cikin ayyuka da daidaito wajen samun musu da ayyuka. Asali na goma, asalin ɗaukaka da daraja da kima na mutum da kuma al'umma. Asali na sha ɗaya, asalin aminci da zaman lafiya da kariya ga jini da dukiya da mutuncin kowa bisa daidaito. Asali na goma sha biyu, kare ɓarna da dukkan wani abin da yake fasadi a cikin al'umma. Asali na sha uku, asalin wadatuwa da samun ƴanci da cin gashin kai. Asali na sha huɗu, asalin kiyaye alƙawura. Asali na sha biyar, aminci tare da sauran dauloli da kuma alaka kyakkyawa da sauran ƙasashe. Asali na sha shida, kiyaye tarayya da daidaito a tsakanin mutane a cikin ƴan ƙasanci da zama ƴan ƙasa masu bai ɗaya a tunani ko kuma a daidaito na ƴanci. Asali na sha bakwai, tabbatar dokoki wayanda suke da kima da daraja da mutuntawa, ta yadda hukuma za ta zamanto ita sila ce ta ɗabbaka su, ba tare da sanya bambanci tsakanin waccan jama'a ko waccan ƙabila ko waɗancan mutane ko wancan mutumin da wasunsu ba. Waɗannan asaloli asasai ne masu muhimmanci a binciken siyasa ko kuma mu ce hukuma da abin da ya shafi hukuma. a cikin binciken da zamu yi a hankali nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.